نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا شاتقوز قواتا ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 26 ga watan 5 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurad a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunnah na babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 30 kuma za mu shiga babi na 27 a cikin wannan littafi wannan kuma shine darasin farko bayan hutun azumi da muka tafi inda muka tsaya a darasi na 29 muka karanta hadisi na 130 a karkashin babi na ainihin wato babi na 25 imani da kaddara a karkashin imani da kaddara mun karanta hadithi na 35 da kuma hadithi na 30 kai hadithi na 130 da 131 da kuma wasu daga cikin ayoyin Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan mas'ala da muka tattauna a wannan babi sannan mun karanta babi na 26 babin cewa imani qaulun wa amalun imani fada ne tare da cikawa ma'ana fada ce tare da aiki inda Sheikh Muhammad Ibn Abi Zamanin yake cewa na daga cikin aqida ta Ahlus Sunnah wal Jama'a shine ikhlasu lillah cewa annal imani kai ikhlasu lillah imani tsarkakewa ne ga Allah bil qulubi da zukata sannan shaidawa ne da harasa sannan aiki ne da gabobi akan niyya kyakkyawa bisa dacewa da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun sannan mun karanta fadin Allah inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah har zuwa fadin sa ainihin wato at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar har inda yake karshen ayat wa bashirul mu'minin sannan mun karanta fadin Allah ta'ala fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum da ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u ibn abi zamanin yake cewa imani da Allah ana yin sa ne da harshe da zuciya da kuma gaskata haka a aikace qaulun bil lisan i'tiqadun bil jinan amalun bil arkan ko bil jawarih da haka ainihin wato da qauli da aiki wayannan abokan tagwaitaka juna ne daya baya iya tsayawa ba tare da daya ba da haka lalle imani ba zai zama imani ba sai an furta shi bayan kudirce shi a zuciya kuma sai gabobi sun gaskata abinda zuciya ta kudirce baki ya furta sannan mun karanta hadisi kamar guda uku akwai hadisi na 133 da ainihin wato hadisi na 134 da 135 na farkon wato Hassan al-Basri Abu Hayyan yake cewa naji Hassan al-Basri yana cewa la yastawi qaulun illa bi amalin wala yasluhu qaulun wa amalun illa bi niyya wala yasluhu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi sunna. Wannan magana ce ta Malam Hassan al-Basri. Sannan Daud ibn Abi Hindin shi ma yake cewa la yastaqimu qaulun illa bil amal wala qaulun wa amalun illa bi niyyatin wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi niyyatin muwafaqatin lis muwafaqatis sunna. Haka ainihin wato Hisham haka ainihin wato Ibn Sulaym yake cewa na tambayi Sufyan Sauri da Hisham bin Hassan game da imani, sai suka ce imani qaulun wa amalun. Da haka yake cewa na tambayi Ibn Jurayj game da imani shi ma ya faɗi kwatankwacin haka, yace naji Anas dan Malik shi ma yana faɗin irin haka. To za mu tashi daidai gabar da malamin yake cewa babu ga wani babi fi tamamil imani wa ziyadatihi wa nuqsani, babin da zai yi magana akan cikar imani, karuwar imani da raguwarsa. Kenan imani yana iya cika ya kuma tumbatsa ya karu, kaman yanda kuma yana iya tawaya ya ragu ya ainihin wato samu kusuri. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min qawli ahli sunnah, ibnu abi zamanin yace yana daga cikin aqidar ahli sunnah, innal imana darajatun, imani darajoji ne, wa manazilu da masaukai, matsayi ne, ya cimmu yana cika, wa yazidu yana karuwa, wa yanqusu yana raguwa. Walaula zalika, ba dan imani yana cika ba, ba dan imani mataki bane, darajoji ne, ba dan yana karuwa yana raguwa ba, istawa fihi nasu, to da mutane sun daidaita a cikin abin da ya shafi imani. Da sai a ce imanin annabawa daidai yake da imanin mutanen wannan zamani, ko imanin bayan Allah irin sahabbai daidai yake da imanin wasunsu, ko kuma imanin ainihin mutumin kirki daidai yake da imanin mutumin banza da sauransu. Da sai ya zamto in babu wannan afdaliya din, in babu fifiko a abin da ya shafi imani, idan har wani imaninsa bai dara na wani ba, wani nasa ya gaza na wani, to sai ya zamto imani ya zama bai ɗaya kenan. Wannan aqida ce ta wasu, wanda mun tattauna ta al-aqidatu tahawiyya, idan za ku iya tunawa, inda aka ce kuskure ne fahimtar cewa imani na mutane kamar ainihin wato haƙoran kum ne, ba wanda ya wuce wani, ba wanda ya ɗara wani. Walam yakun lis-sabiqi fadlun 'alal masbuqi, har za a wayi gari ya zamto wanda ya riga imanin ba shi da wata falala akan wanda aka riga imani. In aka ce imani ya zama daidai wa daida, to da sai ya zamto kamar as-sabiquna al-awwaluna, da Allah ya yabe su, ba su da bambanci da wa man ba'dahum, wanda suka biyo bayan su. To kaga wannan ko shakka babu, aqidar ahlus sunna wal jama'a shine imanin mataki ne, hawa ne, yana cika yana karuwa yana raguwa. Lalle imanin wani yafi na wani, imanin wani bai kai na wani ba. Wannan shine aqida mai kyau game da imani. Wa bi rahmatillahi wa bi tamamil iman yadkhulul mu'minuna aljanna, mala yake cewa wa bi rahmatillah, da rahamar Allah ne, wa bi tamamil iman, da kuma cikar imani, yadkhulul mu'minuna aljanna, mu'minai suke shiga aljanna ta dalilin rahamar Allah da kuma cikar imani, dan aljanna ke shiga cikin aljanna. Wa bi ziyadati fihi, sakamakon karuwar imani, kari da ake samu a cikin imani, yatafadaluna fi darajat, to ko a cikin aljanna sai ka same su suna fifitar juna a darajoji. Kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, Allah ta'ala yake cewa ka duba wato kaifa, ya faddalna ba'dahum ala ba'd, muka fifita wasunsu akan wasu. Walal akhiratu akbaru darajatin, lalle lahira ita ce mafi girman darajoji, wa akbaru tafdilan ita ce mafi girman fifiko. Wa mithlu dhalika fil qur'ani kathirun, misalin irin wannan aya cikin suratul isra'i aya ta 21, kaifa unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan. Wannan aya tana cikin suratul isra, inda Allah madaukakin sarki yake cewa duba mana
kai baka ga yanda muka fifita wasu su akan wasu ba, wasu sun fi wasu, wasu basu kai wasu ba, to wannan ama duniya kenan. Kai ko a duniya aka ce matsayin ku ɗaya da kowa ai ka san wannan zancen banza ne ba gaskiya bane, in kuma har kai yadda cewa ba wanda ya dara kowa daidai ake ko a nan duniya, to babu laifi in an kai ka da wani a duba kanka. Na fata an gane. To ballantana kuma gidan lahira, shi yasa Allah ta'ala ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan, lalle in an je lahira to wannan ita tafi girman darajoji. Za mu karanta wasu hadithi, tsakaninka da wani yanda kake hango wata a sama, to tazarar ku da shi ta kai haka. Akwai wanda in ka hango shi za ka ganshi wani tauraro ne mai nisan gaske tsakaninka da shi, wani ne darajarsa ta fifici taka, ta ninka taka, ta ɗaukaki taka, saboda imanin ba ɗaya bane, kyawawan ayyukan sun bambanta.
Qala wa haddathani abi an aliyin an abi daud an yahya qal qala haddathna isma'il ibn muslim an abi al-mutawakkil an-naji قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض وإن الرجل يرفع بصره فيلمأ برق يكاد يخطف أبصارهم فيفزع لذلك فيقول ما هذا فيقال هذا نور أخيك فلان فيقول أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا فيقال له إنه كان أفضل منك عملا ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. ابن أبي زمانين يكي تشوى وحدثني أبي يكي بابانا شي يكرن تدني وانا حديث شيكما يجو وانا حديث لدغا أين يواتو علي شيكما علي دغا أبي داود أبي داود شيكما دغا يحيا يحيا يكي تشوى Isma'il ibn Muslim ya ba mu labari daga Abil Mutawakkilin Naji. Abil Mutawakkilin Naji ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ad-darajatu fil jannati, kaga fifikon daraja ko daraja a cikin aljanna, fauqad daraja, tana fifitar daraja, daraja a cikin aljanna wata daraja tana fin wata darajar, wani muqamin yana dara wani muqamin, wani matsayin yafi wani matsayin, kama bainas sama'i wal ardi, tsakanin wata darajar da wata darajar tazarar ta kai tsakanin sama da kasa, yanda kake ganin nisa tsakanin sama da kasa, to haka darajar wani da ta wani fifikon ya kai haka. Wa innar rajula, kuma hakika zaka ga mutum yarfa'u basarahu, yana daga idaninsa, fayalma'u barqun, sai wata walqiya ta hasko shi, irin walqiyar da yakadu yaqtafu absarahum, irin wadda take kusa da ta fauce ta fizge ganin su, fa yafza'u lidhalika, sai mutun ya tsorata saboda wannan hasken, wani wata irin walqiya zai ga reflection ɗinta mai ƙarfi ya bugi fuskar sa kamar za sai ya danga kamar ya makance baya gani, to da ya tsorata lidhalika fa yaqulu ma hadha, sai ya tambaya wannan wani irin haske ne, fa yuqalu, sai ya ce hadha nuru akhika fulan, wannan ai hasken abokinka ne wani, wannan hasken dan uwanka kenan wani, fa yaqulu, sai ce akhi fulan, abokina wane, kunna na'malu fi dunya jami'an, a duniya fa duk tare muke aiki tare fa, tare muke zuwa gurin karatu da shi, tare muke kaza kaza, tare muke kaza, ayyuka duk tare muke yi, wa qad fadala alayya hakaza, amma ya samu fifiko a kaina irin wannan fifiko kamar haka, fa yuqalu lahu, sai a ce da shi innahu kana afdala minka amalan, ya fi ka aiki ne, thumma yuj'alu fi qalbihi ar-ridha, abin da yasa ya daukake ka ya fika daraja saboda ya fika wato aiki, sai a sanya yarda a cikin zuciyar wannan mutum hatta yarda har ya yarda. Ma'ana kaga wannan hadithin yana nuna cewa lalle imani akwai cika, akwai karuwa, akwai raguwa. Ga wani har yana kilemin tare suka yi aiki, amma an nuna cewa wancan ya dara shi aiki, sakamakon dara shi aiki sai sa imanin sai ya dara nasa, tunda imanin ya dara nashi, to wannan yana nuna matsayin ma ya dara nashi, darajar ma ba ɗaya bace tasa ta dara wato tashi ta dara tasa. Wannan hadisin hadisi ne wanda a cikin sa akwai rauni, bayan raunin kuma hadisi ne mursal, saboda a cikin isnadin hadisin akwai mahaifin Ibn Abi Zamanin wanda mun sha karanta a gabobi da dama cewa malamai sun rauna nashi, sannan akwai Ali ibn al-Hasan al-Murri, sannan ga Yahya ibn Sallam, wanda su ba duk bayanin su ya gabata musamman a hadisi na hudu in ka koma baya. Sannan banda wannan raunin ta hanyar waɗannan mutane da suka zo cikin isnadin, hadisin ya zama mai rauni. Sannan har wa yau kuma hadisin mursal ne, yana cikin marasil na Abil Mutawakkil. Shi kuma Abil Mutawakkil din nan sunansa Ali ibn Daud An-Naji As-Saji Al-Basri, mashhurun, wanda shi ya fi shahara ne bi kunyatihi da alkunyarsa, an fi sanin sa da Abil Mutawakkilin Naji. Wa huwa thiqatun, kuma mutumin kirki ne amintacce, min at-tabaqati ath-thalitha, yana yan tabaka ta uku, ya rasu shekara ta 108. Abu Hatim yana cewa Abul Mutawakkilin Naji bai ji wata magana ko wani hadisi ba daga sayyidina Umar bin al-Khattab. Ka koma cikin al-marasil na dan gidan, wato na dan Abu Abu Hatim, a shafi na 117. Ka kuma duba Jami'u Tahsil shafi na 240, wannan duk zaka ga wannan bayanin cewa Abul Mutawakkilin Naji bai ji wannan, bai ji hadisi ba daga Umar. Da aka ga akwai irsali kenan tsakanin su, da aka shi sa hadisin kuma ya zama mursal ta wannan hanya din. Da aka hadisin yana da rauni ta fuskar isnadi. Wa haddathani Wahab an ibn Waddah an Abi Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana Abu Usama an Ubaydillah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man iqtana kalban illa kalba mashiyatin aw saydin naqasa min amalihi qiratun kulla yawmin. Wannan hadithin yace Wahab ya karantar da ni, ya zantar da ni wannan hadithin, shi kuma daga ibn waddah kuma yace daga Abi Bakar ibn Abi Shayba. Malam Abu Bakar ibn Abi Shayba yake cewa Abu Usama ya ba mu labari, shi ma ya ji daga Ubaydillah ibn Umar, shi Ubaydillah ibn Umar shi kuma daga Nafi' daga Abdullahi dan Umar kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man iqtana kalban, duk wanda ya taskace kare, ya ajiye kare a gidansa, yake mu'amalantar kare, illa kalba mashiyatin, in ba karam kiwo ba, aw saidin ko na farauta, naqasa min amalihi qiratun kulla yawmin, wato qiradi guda ne yake raguwa a aikin sa kullun, ladan da yake samu, tawayar da yake samu qiradi daya daga aikin sa ake cirewa ake yankewa kullun. Mahallu shahir shine ya nuna in ana yanke kira din, to kaga aikin sa zai dinga baya kenan, in aikin yana baya imanin sa zai dinga sauka, shi ma ya dinga yin baya. Wannan ya tabbatar, hadisin ya tabbatar mana da imani yana raguwa yana karuwa. In ba dan haka ba, da in kai imani bai raguwa bai karuwa, to me hikimar a ce wanda ya ajiye kare a gidansa kullun ana rage masa lada, ana rage masa ayyukansa a cikin mizaninsa, ana cire masa qiradi guda, wanda qiradi gudan nan ya kai kwatankwacin girman dutsen Uhud, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a wani hadisi. Da haka mun tabbatar da cewa imani yana raguwa kuma imani yana karuwa, wanda wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna wal Jamaa. Wannan hadisin isnadin sa isnadi ne wanda yake sahihi, ba dan ibn waddah ba, to hadisin sahihi ne. Amma duk da haka matanin hadisin ya inganta, domin ya wato a cikin isnadin an samu ibn waddah, duk da cewa ibn waddah din nan mutum ne mai gaskiya, sai dai kathirul khata, yana da yawan kuskure. Wannan shi ma bayanin sa ya gabata tun a can baya, tun a hadisi na farko muka san wane ne ibn waddah. Ba dan ibn waddah ba, malam yace to da na ce maka wannan isnadin ya inganta karshe, amma kuma alhamdulillah hadithin ya zo ta wata hanyar daga Ibn Umar, kuma hadithin sahihi ne. Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihin littafinsa, da kuma Muslim a cikin sahihin littafinsa, dukkaninsu ta hanyar Abdullah ibn Dinar daga Ibn Umar marfu'an nahawahu. Haka Imam al-Bukhari ya fitar da shi aidan, dukkaninsu haka Imam Muslim, dukkaninsu kuma ta hanyar Salim daga mahaifinsa marfu'an. Haka Imam al-Bukhari ta wata hanyar ya ruwaito shi da Imam Muslim, dukkaninsu sun ruwaito shi kuma ta hanyar Malik daga Nafi' daga Ibn Umar marfu'an. Da kaga kenan an samu su hanyoyi guda uku, wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hanyar, Muslim ma haka. An fahimta da haka wannan ya nuna cewa wannan hadisin sahihi ne,
in ba mu duba da isnadin da Ibn Abi Zamanin yazo ya kawo mana ba to hadisin sahihi ne amma an aka kalli isnadin da Ibn Abi Zamanin ya kawo a cikin wannan littafi usulus sunna to hadisin bai inganta ba domin akwai Ibn Wabbah a cikin sa a cikin isnadin sa qala wa haddathani Wahab an Ibn Wabbah qala haddathna Hamid قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين النساء الحيض يتي ابن وهب يابان لاباري دقى ابن وضاح ابن وضاح يكتشوى حامد يابام لاباري شما حامد يكتشوى سفيان يابام لاباري شكما يجي دقى منصور شكما دقى ذر shi kuma darre daga wa'il bin mahana wa'il bin mahana yace shi kuma daga abdullahi dan mas'ud kenan abdullahi dan mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace nuqsanu dinin nisa tasgaro da ake samu a addinin mata tawayar da addinin mata yake samu alhaidu haila ce ke jawo shi ma'ana tawayar addinin mata haila ne jinin haila domin za su dauki kwanaki da yawa ba su sallah za su dauki kwanaki da yawa ba su yin azumi to wannan kaga tawaya ce a addinin su to kaga wannan hadisin ya saka tabbatar mana da cewa ashe addini yana karuwa yana raguwa imani yana karuwa yana raguwa ina fata an gane wannan hadisin shima kadai kaman wanda ya gabace shi ne matanin sahihi ne amma kuma akwai ainin wato rauni a cikin isnadin da malam ya kawo domin an yi malamai sun yi sabani akan wa'il Ibn Mahana wato an yi sabani a cikin wannan hadisin akan Wa'il Ibn Mahana a amashi ya ruwaito wannan hadisin mauqufi akan Abdullahi wato daga wato akan Abdullahi dan Mas'ud ma'ana a amashi ya ruwaito wannan hadisin cewa magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud kamar yanda Ibn Abi Shayba ya fitar da wannan a cikin al-Iman haka wato a cikin al-Musannaf ma ya fitar da shi haka imamun nasai a cikin sunanin kubra a cikin ishratun nisa haka mansur ya ruwaito shi mansur ibn mu'tamir kaman yanda yazo a cikin musannaf anhu daga abdullahi marfu'an haka imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad imamun nasai a cikin sunanin kubra haka ainihin wato a cikin ishratun nisa sannan al-allama ahmad shakir ya inganta wannan isnadin a cikin sharhin da yawa musnad na imamu ahmad haka imamu nasai a cikin al-kubra a ishratun nisa haka imamu darimi a cikin as-sunan hadithin yana da shahid ta hanyar hadithin abdullahi dan umar daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah yake cewa ya ba asharan nisa ya ku taran mata ta saddaqana ku dinga yin sadaka wa aktharna listighfara ku dinga yawan istighfari da neman gafarar Allah fa inni ra'aytu kunna domin hakika na ganku aksara ahlin nar ku ne mafi yawan yan wuta ko dai an nuna masa wuta a mi'raji da yi ko kuma wani haka da aka sai ya ga mafi yawan yan wuta mata ne fa qalat imra'atun minhunna wata mace daga cikin su jazlatun ma'abociyar hankali da tunani sai ta ce ya ma'aikin Allah malana ya rasulullahi aktsara ahlin nar me ya faru menene matsalan mu muka fu yawa a wuta sai ya ce to kusurnal la'ana kuna yawan zage-zage kuna yawan la'anta kuna yawan tsinuwa wa takfurnal ashira kuna butulcewa mazaje inda zaka kyautata wa ɗaya daga cikin ku kamar yanda yazo a wata ruwaya tsawon zamani sannan ran da ka saba mata za ta ce baka taba yi mata wani alkhairi ba yace wannan butulci da kuke yi wa mazanku su ci da ku su tufatar da ku su kula da rayuwarku amma ba ku ganin falalarsu akan ku ba ku ganin ainihin wato wani matsayi ne da Allah ta'ala ya ba su akan ku to wannan yana daga cikin abin da ya jawo muku wannan wa ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin annabi yace ban taba ganin wadda take tana da karanci da tawayar hankali da kuma tawayar addini ba a galaba amma da take yin galaba lizilubbin ga wanda yake ma'abocin cikakken hankali min kunna irin ku ba mata kaji wani yabo da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace ban gashi dai ana ganin ku kuna da karancin tunani ga kuma tawaya a addini amma ban taba ganin waɗanda suke da wannan sifar, amma kuma mai cikakken hankali suna iya yin galaba akan sa ba irin mata. An bayyana suna da magana, suna da kwantar da kai, suna da kaza, suna da kaza, in suna son abu sun san yanda za su yi tun baka su haka yadda. Ina fata an gane. Sai take cewa ya ma'aikin Allah wa manu qusanul aqli waddin. To menene tawayar da mata suke da ita ta hankali da addini? Sai ce amma nu qusanil aqal, amma ta inda suke samun tawayar hankali, fa shahadatu mar'ataini, shaidar mata biyu, ta'dilu shahadata rajulin, tana daidai da shaidar namiji guda daya. Ba ku cika rike magana ba in ta yi tsawo, ba ku iya maida magana yanda take ba, kuna da mantuwa, shi yasa aka ce anta dhilla ihdahuma fatu dhakira ihdahumal ukhra. Fa hadha nuqsanul aqal, manzo Allah ce wannan kaga tawaya ce ta hankali. Wa tamkuthul layali, sannan daya daga cikin ku takan zauna tsawon kwanaki ma tusalli ba ta sallah. Watafduru, tana shan azumi fi ramadana, cikin watan ramadan. Fahadha nuqsanud din, wannan shine tawaya da take da shi na addini. To kaga shi wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin sahihin littafin sa, da aka hadithin ya inganta ta wata hanyar. Amma dai wannan wanda ainihin wato malam ya kawo anan Ibn Abi Zamanin, mun ji cewa isnadin sa akwai magana ko, amma asalin hadithin mun ji yana cikin Muslim. قال وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. من زن الله صلى الله عليه وسلم أولنا حديثي ودى إسحاق ابن أبي زمانين يكتشوا إسحاق ya zantar da shi wannan hadithi daga Ahmad, daga Ibn Waddah, daga Ibn Abi Shayba, shi kuma yake cewa Muhammad bin Bishr ya bashi labari, shi kuma yace Muhammad bin Amr ne ya bashi labari daga Abi Salama, daga Abi Huraira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan, mafi cikar mu'minai imani, ahsanuhum khuluqa, shine mafi kyawun dabi'u da halayen cikin su. Wanda yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kowa iya mu'amala da jama'a, yafi kowa kyakkyawan halaye da ɗabi'u. Duk wanda ya mu'amala da shi sai ya yabe shi, duk wanda ya mu'amala da shi sai ya yi santi, duk wanda ya mu'amala da shi sai ya ji takaicin rabuwa da shi, saboda kyawawan ɗabi'unsa, saboda kyawawan halayensa. To wanda iyalansa suna jin daɗin zama da shi saboda kyakkyawan mu'amala, abokansa, makwabtansa, abokan harkokinsa na kasuwa ko na office ko na wurin aiki, duk inda ya shiga yana da kyakkyawar fahimta da mu'amala mai kyau, da wuya kaji wanda ya kushe shi ta fuskar mu'amala da halaye masu kyau. To wannan shine mafi cikar mu'mini a imani. To kaga wannan hadithin ya nuna ashe imani yana da cika. An gane kenan wanda yake mai mugun halaye shine mafi tawayar mu'mini a imani, shine mafhumul mukhalafa kenan. Wanda yafi kowa na kaso a imani shine wanda ba shi da halaye, ba shi da mu'amala, ba shi da ɗabi'u masu kyau. Kowa ya yi mu'amala da shi sai ya koka, duk wanda ya hulɗa da shi sai ya ji ba daɗi. To wannan shine mafi tawayar imani shi kuma, tunda an ce mafi cikar imani shine wanda yake da daɗin zama da mu'amala. To kaga wannan ya nuna cewa ashe imani, shi yasa Ibn Abi Zamanin ya ce mana imani akwai cika. To in akwai cika akwai karuwa, in akwai karuwa kuma akwai raguwa. Da haka imani zai iya karuwa, zai iya raguwa. Yana karuwa da ayyukan kirki, ayyukan da'a, yana raguwa da ayyukan saban Allah. Ina fata an gane wannan hadithin, shi ma isnadin sa yana da rauni, duk da cewa matanin ya inganta. Saboda me? Saboda a cikin isnadin akwai Ishaq. Ishaq din nan kuma shine Ibn Ibrahim At-Tujibi. Ibrahim wato Ishaq Ibn Ibrahim At-Tujibi, wannan mun tattauna mas'alar sa a hadisi na 7. Haka a cikin isnadin akwai Ibn Waddah, shi ma bayanin sa ya riga ya gabata. Ba dan waɗannan mutanen guda biyu ba, malai yace da na ce isnadin hadisin hasan. Ba dan wa ba, Ishaq Ibn Ibrahim At-Tujibi da kuma Ibn Waddah, amma duk da haka hadisin yana da wasu hanyoyin da aka samu an ruwaito daga Abi Huraira. Akwai hanyoyi kamar guda uku. Akwai hanya ta farko, hanyar Muhammad ibn Amr daga Abi Salama, ita ce hanyar da ainihin wato ta zo a cikin Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba, ita ce wanda Ibn Abi Shayba ya kawo ta a cikin Al-Musannaf, wanda ita ce wannan Abu Dawud ya fitar da ita, ce ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan dinsa, kuma yayi shiru bai ce ya inganta ba, bai ce bai inganta ba. Imam Tirmidhi a cikin Jami'u Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi, ya ce hadisi ne hasanun sahihun. Imam Ahmad a cikin Musnad, haka Ibn Abi Shayba a cikin Al-Iman da kuma Al-Musannaf, haka Ibn Hibban a cikin sahihin littafinsa da kuma Al-Isan, haka Al-Qudai a cikin Musnad Ash-Shihab, haka Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a, haka Al-Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak yace hadithin sahihi ne bisa sharadin Muslim. Haka kuma ainihin wato Al-Allama Al-Albani ya hassana wannan hadithin a cikin ta'aliqin sa ga littafin Al-Iman na Ibn Abi Shayba, ka duba shafi na 20. Wannan hanya farko kenan. Hanya ta biyu, an ruwaici wannan hadithin daga Khalid ibn Makhlad, shi kuma Khalid ibn Makhlad yake cewa Sulaiman ibn Bilal ya karantar da su wannan hadithin, shi kuma yake cewa Amru ibn Abi Amr ya ba su labarin wannan hadithin daga Al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab daga Abi Huraira marfu'an. Ita kuma wannan hanyar Ibn Hibban ya kawo ta a cikin sahihin littafinsa. Hanya ta uku ita ce hanyar Muhammad ibn Ajlan daga Kaka ibn Hakim daga Abi Salih da dai wannan lafazin. Ita kuma wannan hanyar Imam Ahmad ya ruwaito ta a cikin Musnad, haka Ad-Darimi a cikin Sunan, haka Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra, haka Kaduba Al-I'tiqad wato da kuma Ibn Abi Shayba a cikin Al-Iman da Al-Musannaf, haka kuma Abu Nu'aym a cikin Hilya, Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi a cikin Mustadrak. Da haka hadithin ya inganta in ka duba shawahid ta waɗannan hanyoyi din. An fahimta? Qala wa haddathani Wahab an Ibn Abi Maryam an Asad qala haddathna Hammad ibn Salama an Abi Ja'far Al-Qadami an Umair ibn Habib sahib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الإيمان يزيد وينقص قالوا وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد وإذا غفلنا وسهونا نقص ابن أبي زمانين كتوا وحب يا باشي لاباري دقى ابن أبي مريم شيكما دقى أسد أسد كتوا حماد بن سلمة يا باشي لابار يا باشي لابار وانا حديث دقى أبي جعفر الخطمي شيكما دقى عمير ابن أبي حبيب shi kuma sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace al-iman, manzo Allah yace imani yazidu wa yanqus, imani yana karuwa kuma yana raguwa, imani yana karuwa yana raguwa. Qalu sai suka ce wa ma ziyadatu, to yaya yake karuwa, wa ma nuqsanu kuma yaya raguwar sa take. Qal sai manzo Allah yace idza zakarna Allah, idan muka yi zikiri muka ambaci Allah, muka yi karatun Al-Qur'ani, muka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muka yi haylala, muka yi tasbihi, muka yi takbiri, muka yi la haula wala quwwata da sauran zikirai, wa sumna muka yi azumin Ramadan da sauran azumin nafulfuli, wa sallaina muka yi sallah zada, sai imanin ya karu. Wa idza ghafalna, amma idan muka gafala gabarin bin Allah, gabarin ayyukan da'a, wa sahauna muka rabkana naqasa, sai kuma imanin ya zamto shi kuma sai ya dinga baya-baya, sai ya dinga raguwa, sai ya dinga tawaya. Wannan hadithin isnaduhu munqati', isnadin hadithin akwai inqita'i a ciki, domin Abu Ja'far Al-Khatami ya zo a cikin isnadin hadithin, shine Umair ibn Yazid ibn Umair ibn Habib ya zo a cikin isnadin wannan hadithin, duk da cewa shi thika ne, wa huwa thika, thika ne, mutumin kirki ne, illa annahu laysa ma'rufan bir riwaya, sai dai ba a san shi da riwaya ba daga kakansa Umair. An fahimta ko? Ba a san shi da riwaya daga kakansa ba. To da wannan muka fahimci cewa riwayarsa wanda ya ruwaita daga kakansa munqati'a, yankakkiyar riwaya ce, ba muttasila bace. Ka duba Tahzibul Kamal, ba dan wannan ba, to shi ma da isnadin hadithin ya inganta. Amma athar din mukhtalafun fihi ala Hammad bin Salama. Malamai sun yi sabani game da wannan athar din akan Hammad bin Salama. Asad bin Musa ya ruwaito shi kaman yanda yake anan, haka Hajjaj bin Minhal da Muhammad bin Abdul Jabbar da Dawud ibn Shabib da kuma Muhammad ibn al-Fadl, dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisi daga Hammad, daga Abi Ja'far, daga kakansa Umair, wanda Ajuri ya fitar da shi a cikin Ash-Shari'a shafi na 111, haka Imam al-Lalaka'i a cikin Sharh as-Sunnah shi ma ya ruwaice shi, haka Abu Nasr at-Tammar ya ruwaito wannan hadisi da Affan bin Muslim da Abdul A'la an-Narsi da Al-Hasan ibn Musa, dukkaninsu daga Hammad ibn daga Hammad, daga Abi Ja'far, daga babansa, daga kakansa Umair, bi idafati wasida da karin wata wasida baina Abi Ja'far wa jaddi wa huwa waliduhu, shine mahaifinsa. Da haka abin da yake bayyana wa yatarajjahu, kuma za a iya rinjayar da shi, shine riwayatu man rawahu bi wasida, wato ruwayar wanda ya ruwaici wannan magana da wasida ta hanyar ai ba kakan ba, ta hanyar baban. La'annahu awthaqu, domin shi yafi aminci, wa adbatu, kuma shi yafi hadda sama da wanda ya ruwaita biduni wasida, ba tare da wasida ba. Na fata an gane.
قال أسد قال وحدثنا إسماعيل ابن أبي عياش عن صفوان ابن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. سيدنا أبو هريرة الله يكرمه مسيده شما ينا دا أكيدر الإيمان يزيد وينقص داك ينا تشوى إيمان ينا كاروا كما ينا رقوا. Da haka wannan athar magana ce ta ainihin wato Abi Huraira, ita ma dai isnadin ta yana da rauni, duk da cewa matanin ya inganta daga Abi Huraira. Abdullahi ibn Rabi'a al-Hadrami ya ruwaice ta daga Abi Huraira, haka kuma warawa anhu Safwan ibn Amr, hadha huwa al-mawjud fi tarjamatihi, falam aqiblahu ala tawthiqin. Ibn Abi Hatim ya ambace shi a cikin Al-Jarh wa Ta'dil, amma bai ce komai akan sa ba. Haka Imam al-Bukhari a cikin At-Tarikh al-Kabir ya ambace shi, haka Ibn Hibban a cikin littafinsa At-Thiqat ya ambace shi, fa mithluhu yakunu fi martabati majhul al-ayn. To irin wannan yana karkashin martaba da matsayin majhul al-ayn, wallahu a'lam. Illa annahu lam yanfarid sai dai ba shi kadai ya kadaita da wannan ruwaya ba, taba'ahu Mujahid ibn Jabr yayi masa mutaba'a daga Abi Huraira, wanda Ibn Majah ya fitar da wannan a cikin sunan dinsa Ajuri a cikin Ash-Shari'a, Imam al-Lalaka'i a cikin Sharh as-Sunnah, ta hanyar Isma'il ibn Abi Ayyash, daga Abdul Wahhab ibn Mujahid, daga mahaifinsa, daga Ibn Abbas da Abi Huraira, kwatankwacin irin wannan. Da haka magana ta inganta zuwa ga Abu Huraira cewa imani yana raguwa yana kuma karuwa. Wa haddathani qala wa haddathani Ishaq an Aslam عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن حسين أخبره عن شهر بن هوش بن الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه فرغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاثة فيقول تعالوا نزدد إيمانا تعالوا نؤمن ساعة تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. Ibn Abi Zamanin yake cewa Ishaq ya zantar da shi wannan hadithin daga Aslam, daga Yunus, daga Ibn Wahab, shi kuma yake cewa Sam'an ya zantar da shi wannan hadithi daga Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Husayn, shi kuma ya bashi labari daga Shahr ibn Hausha ibn al-Ash'ari, shi kuma haddathahu ya bashi labari, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min majlisi, manzon Allah ya kasance idan ya tashi daga gurin zaman sa, faraga min hadithihi, yana gama hadisin sa a gurin da maganganun da ya faɗa a gurin, khalafahu Abdullah ibn Rawaha, da ya tashi sai Abdullah ibn Rawaha ya maye gurbin sa bi majlisi a wannan gurin zaman, wa akhadha bi yadi sahib, sai ya rike hannun wani abu, wani sahabi, wani abokin sa cikin sahabbai, lahu aw sahibaini, ko sahabbai mutum biyu, aw thalatha, ko mutum uku, sai ya kama hannun sa ya rike shi Abdullah ibn Rawaha, fa yaqulu, sai ya ce ta'alu nazdad imanan, ku zo mana mu ƙara wa junanmu imani, ta'alu nu'minu sa'atan, ku zo mana mu ƙara imani na dan wani lokaci, na wata sa'a mu ƙara wa kanmu imani, ta'alu nadhkuru rabbana, ku zo mu ambaci ubangijinmu mu tuna da shi, bi da'ati, ta hanyar yi masa da'a, la'allahu yadhkuruna, da fatan shi ma zai tuna da mu, bi rahmatihi, da rahamarsa, fantalaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya tafi, salatun, yace abu uku, min aslil iman, yana daga tushen imani, alkaffu amman qala la ilaha illallah, kamewa ga barin yakar wanda duk yace la ilaha illallah, kamewa ga barin fadin kafirci ko kafirta shi, la tukaffirhu, karka kafirta wanda yake cewa la ilaha illallah, matukar bai aikata wani abu da ya warware ta ba, dan a lokaci guda kana iya ganin ga mutun yana la ilaha illallah, kuma ga wani aiki na kafirci da ke warware la ilaha illallahun yana yi, to wannan kaga la ilaha illallahun sa bata da fa'ida, bata da amfani, domin la ilaha illallahun nan tana da dawabit, tana da sharuɗa guda bakwai zuwa guda takwas, wanda mun taba karanta su a cikin ainihin wato sharhu sunna na Imam al-Barbahari a wani majalisi cikin ainihin wato zaman da muka yi a cikin karatun littafin, dan haka la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai, har ma aka karo na takwas din, dan haka ba za ka ce la ilaha illallah iya fatan baki ka tsaya ba, sai ka cika waɗannan sharuɗan guda takwas, to matukar ka ce la ilaha illallah, ka cika sharuɗan nan na la ilaha illallah, to a kame daga barin kafirta ka, kada wani aiki naka wanda bai kai kafirci ba ya sa wani ya zafafa akan kai kafirta ka, wala tukhrijuhu min al-islam, duk wanda ya ce la ilaha illallah ya kuma cika sharuɗan ta, to kada ku fitar da shi daga musulunci, bi amalin, saboda ya aikata wani aiki na ba daidai ba, wal jihadu, abu na biyu jihadi madin, zai ci gaba da shudewa, zai ci gaba da tafiya, za a ci gaba da yin sa, munzu ba'athanillah, tun daga lokacin da Allah ya aiko ni, ila an yuqatil akhir ummatid dajjal, har zuwa lokacin da na karshe cikin al'umma ta zai zo ya yaki dujjal ya kashe shi, la yubdiluhu jawru ja'irin, wato ja'ircin, wato ja'ircin ja'iri baya rushe jihadi, ja'ircin ja'iri baya rushe jihadi, shi yasa aka ce jihadi wajibi ne, koda shugaba fasiki ne, koda shugaba azzalimi ne, to ba a yin jihadi sai a karkashin sa, dan haka ba za ka daga tutar jihadi ba sai a karkashin shugaba, kuma shugaban da al'umma musulmi suka yi masa mubaya'a, ba musulmin da wasu tsirarin mutane ko wata jam'iyya ko wata kungiya suka shugabantar da shi ba, shugaba ne wanda yake duk al'umma musulmi sun yi masa mubaya'a a matsayin shugaba, to a karkashin sa ake jihadi, da haka zalincin ko ja'ircin ja'iri baya rushe jihadi, wala adlu adilin, haka adalcin adali baya hana ayi jihadi, wal imanu bil aqdari kulliha, da kuma yin abu na uku, sai kuma yin imani da kaddarori ga baki ɗayan su, khairihi wa sharrihi, ka zamanto mai imani da kaddara, ina fatan gane, to wannan hadithin isnaduhu wahin jiddan, isnadin sa yana da rauni matuka, isnadin sa yana da rauni matuka, a cikin isnadin akwai ibnu sam'an, waye ibnu sam'an, shine Abdullah ibnu Ziyad ibnu sam'an al-Makhzumi, da yawa daga cikin malamai sun ƙaryata shi, sun ce sun kadzabahu jama'atun, da yawa daga cikin malamai sun ce makaryaci ne, daga cikin su akwai Malik ibnu Anas, cikin wanda suka ce makaryaci ne akwai Hisham bin Urwa, akwai Ibrahim bin Sa'ad,
an gane ko akwai kuma wani kauli na Yahya bin Ma'in da Abu Dawud da wasu su sun yi magana akan sa duk da cewa Imam al-Bukhari yayi shiru akan sa haka Ibn Abu haka Abu Hatim ya rauna na hadithin sa yace da'iful hadith sabiluhu sabilut tark yace hanyar sa ba hanyar da ake karba bace hanyar watsi da ita ne haka Imam an-Nasa'i da ad-Darqutni sun ce maturukul hadith Imam Ahmad bin Hanbal yace maturukul hadith haka Ibn Ma'in a wani karan yace da'iful hadith a wani karan kuma yace laisa hadithahu bi shay wani lokaci kuma yace laisa bi thika Ibn Hibban yace kana mimman yurwa ko mimman yarwi amma lam yarahu wato ya kasance daga cikin irin masu ruwaya daga wanda lam yarwihi ko lam yarahu bai gani ba bai ganshi ba sai ya ruwaya daga wajen wanda bai gani ba wa yuhaddithu bima lam yasma ko kuma yayi ruwaya daga wajen wanda bai gani ba ya faɗi abin da bai gani ba yace ya gani sannan ya zantar da wata magana daga wajen wanda bai ji ba yace ya ji haka Ibn Adi yace da'ifun jiddan walahu ahadithun salihah duk da cewa yana da wasu hadisi masu kyau wa ra'aitu arwan nasa anhu Abdullah ibn Wahab cikin wanda suka fi kowa ruwaya daga gare shi akwai Abdullah ibn Wahab wa da'afu ala hadithi wa riwayati bayyin amma rauni game da hadisin sa da ruwaya sa wannan a bayyane take Imam Zahabi yace tarukuhu ku yi watsi da shi Ibn Hajar yace ikita maturukun ittahamahu bil kadhib haka Abu Dawud da wanin sa ka duba al-jarh wa ta'dil da kuma at-tarikhul kabir da kuma tarikhud duri ad-duri haka ka duba tahzibul kamal da mizanul i'tidal da al-majruhina da al-mughni da at-tahzib da at-taqrib duka duba fa huwa afatul athar wannan shi wannan mutun shine illar wannan athar wannan magana haka kuma banda haka kuma akwai inqita'i a cikin isnadin tsakanin sam'an da abdullahi ibn abdurrahman kaman yanda ibn wahab ainihin wato ya faɗa qultu ibn sam'an min abdullahi bin abdurrahman alladhi ruwitu an qala laqituhu fil bahr tahzibul kamal haka wannan athar din ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin al-iman ta hanyar ibn sabit daga ibn rawaha haka al-allamatu al-albani a cikin ta'liqin da yake akan wannan athar din yace isnaduhu da'ifun sabida ibn sabit sunansa abdurrahman bai riski ibn rawaha ba fa inna hadha mata fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam domin abdullahi ibn rawaha ya rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazwatu mu'ta a yakin mu'ta ya rasu an gane ko a yakin mu'ta ya rasu da haka ba su hadu da shi ba haka al-lalakai a cikin sharhu sunna ya shima ya fitar da wannan hadisin ta hanyar safwan daga shurai ibn ubaid cewa abdullahi ibn rawaha wato daga abdullahi ibn rawaha haka wannan isnadin shima yana da rauni domin shurai ibn ubaid wa in kana thika ko da yake thika ne amma bai yi ruwaya ba daga Abdullahi ibn Rawaha domin Abdullahi ibn Rawaha ya rasu a cikin yakin muta wa hiya fi sanati thamina a shekara ta 8 ne min al-hijra wa aidan huwa lam yudrik sa'ad haka kuma bai riski sa'ad ibn abi waqas ba da yawa daga cikin sahabbai jama'a daga cikin sahabbai duk bai riske su ba ka duba jami'u tahsil da tahzibul kamal tare da cewa ya mutu a shekara ta 55 alal mashhur bi zance mafi shahara kaman yanda Ibn Hajar ya faɗa a cikin at-taqrib abil aula Allah ya kuna qadar adraka Abdullahi ibn ya ma fi cancanta a ce bai riski Abdullahi ibn Rawaha ba to haka dai suka yi tattaunawa game da wannan isnadin shi ma isnadi ne wanda yake yana da rauni kware da gaske shi yasa yace isnaduhu wahin jiddan isnadin sa yana da rauni kware da gaske an fahimta ko saboda waɗannan dalilan da kuma waɗannan maraji din ka koma za ka ga bayanin da malamai suka yi akai to lokacin namu yayi ko za mu iya ƙara yayi daidai to saurana to insha Allah za mu tsaya a wannan hadisi na 142 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk